sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 12 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Baballe da kanun labarai.
Hamasta harbar hukoki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin kasar Isra'ila a wani sabon tashin hankali tare da kasar Yahudawan. A jiya Talata hukumomi a India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka ga gawawakinsu a kogin Ganges ba. Amurka ta ki bayyana adadin sojojinta da suka bar kasar Afghanistan.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa yau take idi babbar rana a jamhuriyar Niger bayan mahukuntan kasar sun sanar da gadin jaririn watan Shawwal da yammacin jiya a kasar. A Najeriya kuwa kungiyar Boko Haram ce ta kai hari a kauyen Didaripolo da ke Maiduguri. Za mu kuma ji cewa kungiyar mata 'yan jarida a Najeriya ta gudanar da taro akan damuwa da matan ke ciki a Najeriya musamman akan batun rashin tsaro.
A waye gari yau dai a Najeriya a gan cewa babba da zai tashi danna yaro karami yana mar fiade ko yar mace ana mata fiade yano yar wata uku kamar wani bala'i ne ko ya so koma na a kasan nan.
Bayan haka Murtala Faruku sanyin na ta tafi da shirin sa na baki mai yan kauya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar Hamas ta Palestina ta faɗa jiya Talata da daddare cewa ta harbar hukoki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin kasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da kasar Yahudawan. Babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da Palestinawa 'yan shekarun baya-bayan nan. Rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin Kudus da kokarin da Yahuda yan kama wuri zauna na karbe ikon unguwanni da Laraba suke da iko da su. An kuma rufe wasu makarantu a bangaren Isra'ila jiya Talata. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asbahin jiya Talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 200 kan Isra'ilar. Kafin harin na Tel Aviv da ya kashe mata biyu, wanda shine na farko na asarar rayuka ga Isra'ila, akalla Falistinawa 28 suke hadda yara 9, aka ba da rahoton sun mutu a Gaza. A jiya Talata hukumomi a India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka ga gawawakinsu a kogin Ganges ba. Jami'ar jihar Bihar sun ce an gano gawawaki 71 a ranar Litinin din da ta gabata. Yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da Bihar ke cewa an gano gawawaki wajen 100 wasunsu jiya Talata. Hotunan yadda gawawakin ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗi-raɗin cewa sun mutu ne sanadiyar kamuwa da cutar corona wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin Asiya fiye da ko'ina a duniya. Wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan sojojin Amurka yana raguwa a kasar Afghanistan kamar yadda aka tsara, a cewar masu shirin na sojojin na Amurka, ko da yake sun ki faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke kasar. Babbar rundunar sojojin Amurka ta sanar jiya Talata cewa ta kammala tsakanin kashi 6 zuwa 12 ciki na janye dakarun tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman ɗaukan kayan 100 makare da kayayyaki daga Afghanistan, yayin da ta ajiye wasu kayan aiki 1,800 da za a lalata. Amma babbar rundunar sojojin Amurka ta CENTCON da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon sun ki ba da wani bayani kan ko nawa ne daga cikin sojoji 2,500 zuwa 3,500 suka rage a Afghanistan, wanda suka ambato dalilin tsaro. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon John Kirby ya shaida wa manema labarai jiya Talata cewa ya zamar mana wajibi mu kare lafiyar mutanenmu.
An ji ba kaɗan Baballe zai kawo sauran labaran duniya, amma kafin mu kai ga batun tsaro a Najeriya, yau take babban ranar sallar Idi a jamhuriyar Niger, wadda ke tabbatar da kammala azumin watan Ramadan a kasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A cikin daren jiya ne majalisar koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Niger ta bada sanarwar ganin jinjirin watan Shawwal da ke nuna ƙarshen azumin Ramadan. Mala Abdurrahman shine magatakardar majalisar koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Niger a lokacin da yake bayyana ganin watan a kafofin yada labarai na kasar. Miladiya 2021 majalisar koli ta addinin Islama ta jamhuriyar Niger tana farin cikin sanar da kucewa an ga jinjirin watan Shawwal a cikin garuruwa da dama na wannan kasar, wanda ke nuna mun kammala azumin Ramadan na Hijira shekara ta 1442. Firaministan jamhuriyar Niger Malam Uhumudu Muhammadu ya yi amfani da wannan damar domin taya musulmin jamhuriyar Niger murnar kammala azumin Ramadan na wannan shekara, inda yake cewa:
Mes chers compatriotes, le croissant lunaire qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays.
En kasa en uwana, anga jinjirin watan Shawwal kinan a wannan ranar ta Laraba za a yi sallar ƙarshen azumin Ramadan na bana, watan tsoron Allah, watan da muke addu'o'i da kuma samun natsuwa a cikin sa. Ya ku en kasa, sai dai wannan sallar ƙarshen azumin na zuwa ne na bana a daidai lokacin da ƴan ta'adda ke ƙara zafa har-haren su wa wannan kasar tamu, tare da halaka fararen kula da dakarun wannan kasar.
Victime de la folie meurtrière de ces individus.
Shima Lampo, shugaban Kristoci na cocin baban birnin Yamai, yana mai cewa:
En cette fin de mois béni de Ramadan, nos vœux les meilleurs.
Muna muku fata alkhairi albarkacin ƙarshen wannan watan azumin na Ramadan da kuka yi, kuma mun san irin wahalhalun da kuka shafa ma da su, doko daga tsananin kaifin zafin rana da tsadar rayuwa da ma har-haren ƴan ta'adda da ke haddasa rasuwar jama'a. A yau dai Laraba, ko ina a fadin jamhuriyar Niger, jama'a za su hita zuwa sallar Eid al-Fitr tare da hukumomin kasar, inda shugaban kasar Bazoum Mohamed zai halarci sallar Eid a babban birnin Yamai. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban da dauke da sauran labaran duniya.
Yanzu haka Amurka ta bada tabbacin cewa abokin hamayyarta a gabas ta tsakiya Iran tana tattauna da ba kasafai ake yi ba tare da kawar Amurkan Saudi Arabia kan farfado da dangantakar da ta lalace tsakanin manyan kasashen yankin masu fada a jimakwabta. A cikin wata sanarwa da aka aike wa BOA Persian, wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce Amurka ta ga rahoton kwanan nan na tattauna tsakanin Tehran da Riyadh ba tare da ya ambaci takamammun abokan hamayyar biyu ba. Jami'in ya kara da cewa wannan manufar Amurka ce ta sake samar da kwanciyar hankali a yankin, kuma muna jin cewa duk bangarorin da suke magana da juna mataki ne mai kyau na wannan kokari. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Said Katibzad ya tabbatar da tattaunawa tare da Riyadh a wani taron manema labarai a ranar Litinin din da ta gabata. Saudi Arabia ta gabatar da jawabinta na farko kan tattaunawar a ranar 7 ga watan Mayu a cikin wani jawabi da jami'in ma'aikatar harkokin wajen Saudi Arabia Raid Kremli ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce jami'an yankin da wasu majiyoyi sun shaida wa kamfanin dillancin labaran cewa tattaunawa ta fi mai da hankali kan rikicin kasar Yemen da kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada a ji, wadda aka fi sani da JCPOA. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabbin hanyoyin taimakawa Amurkawa su yi allurar rigakafin annobar coronavirus. Fadar White House ta ce yayin da Biden ya haɗu tare da gwamnonin Amurka shida, ya gabatar da tsare-tsare game da kamfanonin jigila na Lyft da Uber don su rika ɗaukan mutane zuwa da mayar da su kyauta daga wuraren allurar rigakafin ga duk wanda ya karɓi rigakafin kafin ranar 4 ga watan Yuli. Ranar ita ce ranar hutun samun 'yancin kan Amurka, kuma ita ce ranar da Biden ya saka a matsayin burin yi wa kaso 70 cikin 100 na Amurkawa da suka haura shekara 18 su karba akalla rigakafin guda daya, wanda yanzu adadin yake a kashi 58 cikin 100. Biden ya kuma kara da cewa wasu manyan makarantun gaba da sakandare a kasar za su zama matsayin wuraren allurar rigakafin ga dalibai, malamai da kuma mutanen yankunan a gaba daya watan Mayu da Yuni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yammacin jiya Talata ne dai wasu da ake zato 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari kan unguwar Jidari Polo da ke cikin garin Maiduguri, inda suka dinga harbe-harbe da manyan bindigogi da wasu abubuwan fashewa wanda ya sa mutane suke ficewa daga unguwar tasu. Harin na jiya na zuwa ne a daidai lokacin da mutane ke shirin buɗan baki. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Ko da shike irin wannan hari ba shine na farko ba da irin wannan maharakan kai kan al'umma wadda kusan shekaru uku kenan a jere duk cikin azumin watan Ramadana, sai waɗannan mahara sun kawo hari kan al'umma da kuma sukan sa jama'a ficewa daga anguwannin nasu don gudun abin da kakai ya komo. Kwayan macin jiya ma dai sai da mutane da dama daga anguwar Jigari Polong suka dinga ficewa daga anguwar nasu zuwa wasu anguwanni don dafa tudun na tsira. Na ta zanta da wasu mazauna irin waɗannan anguwanni ta watan Ruhu da kuma suka shaidam abin da ya sa su ficewa daga angwannin nasu.
Da kafa kuka tafi?
Da kafa muka taka.
Kamar kun gansu da idanunku ne lokacin da yaran suka zo? Kun gansu?
Mun gansu.
Da me suka zo?
Suka zo.
Da motocin? Da motocin ne ko da mashin?
Da kafa ne.
Oh, da kafa bin suka zo. To da kuka gansu me suka ce muku ko ba su yi muku magana ba?
A'a, ba su yi magana ba. Da mun daga suna ta harbe-harbe.
A sama suke harbe ko kuma ya? Amma yanzu ba wanda suka taba cikin ku ko?
A'a, to mu da mun gudu wanda suke baya dai ba mu ji labarin su wanda a baya ba.
Amma da karfe nawa ne kuma fara jin karan harbe-harbe nan?
Mu dai ba mu kallatan ba, amma lokacin mun fito bakin sana da mun kai kaman karfe 5 haka da wani abu. To sai muka fara jin harbe-harbe kawai. Sai muka ga mutane suna ta guduwa, suna ta guduwa. Sai muka kwashi kayan mu muka shiga da shi ban shago. Sai na tani bari koma gida in je in duba yara na tukunna. Ina zuwa kuma sai na hadu da yara na su ma suna guduwa suna zuwa. Sai muka zo muka tsaya kawai a wurin.
To ko me manzar taki cewa ne game da irin wannan matsalar tsaro da yanzu hakan ke ci gaba da addaban jama'a? Ga dai Malam Adamu Dan Bonu da yanda yake kallon lamarin.
A yakin Boko Haram mu ba mu ga gudunmuwar gwamnati akai ba, domin da ya ci a ce koda a kafofin yada labaru na gwamnati a ce akwai wani shiri na musamman da ake yi, a ce ana mayar musu martani a ilmance, domin duk abin da suke yi fa suna yi ne suna nuna cewa addini ne ya nuna musu, wanda kuma ƙarya suka yi wa addini. Kaga ya kamata ya za a yi sai a nuna musu ƙarya suka yi wa addini. To amma har yanzu gwamnati ta kasa yin wannan. So saboda haka ya kamata gaskiya a buɗaɗa yaki da Boko Haram din. Yaki din ba sai da bindiga ba, akwai yaki na cacar baka, akwai yaki kuma na bindiga. To ya kamata gaskiya gwamnati ta rika ilmantar da mutane tana fadakarwa game da cewa dan yanzu haka ni ina kalubalantan bakar shekau, in har abin da yake yi addini ne to ya fadi inda annabi ya taba tura mutane yaki shi ya buya, idan kuma babu gurin to bai dace shi ya buya yana kama ƴaƴan mutane ba bisa dalili ba. A ko auren ƴaƴa ko da ƴaƴan mutane da yake kama yana ganin cewa a matsayin bayi, wannan wani rashin adalci yake wa kansa. Domin ko aure ne Allah ne ya ce fankihuhunna bi izni ahlihinna, shi shekau wannan aya da nake fada ya santa ya fito in ƙarya ake mar ya ƙaryata.
Ai zaka dai babu wani takamman bayani game da wannan hari, zaka ce mayakan sun kai anguwar Jidari Polo na irin barna da za a iya cewa sun aikata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Ƙungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya NAWJ ta shirya wani taro a birnin Abuja domin bayyana damuwa da matan ke ciki sakamakon rashin tsaro da wasu ayyukan cin zarafi da ake yi wa mata da yara. Sai dai matan sun yi amfani da wannan taron suka gudanar da addu'o'i da roƙon Allah ya kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ma sauran ayyukan ta'asa da ke addabar ƙasar da tattalin arzikinta da kuma zamantakewar al'umma. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron, ga rahoton da ta haɗa mana.
Akalla mata 'yan jaridu daga dukkan jihohin kasar 36 hadda binnin tarayya ne kungiyar ta gayyato domin su kwashi lokaci don roƙon Allah ya kawo ƙarshen tashi-tashin hankula da ta'addanci da sauran ayyukan bata gari da suka addabi al'umma a Najeriya. Madam Ladi Bala ita ce shugabar kungiyar ta ƙasa ta bayyana dalilin su na shirye wannan taron a Abuja.
Damuwoyin da muke da shi a kasar nan ma kade ya ishe mu. Duk wani dan Najeriya ya san cewa lokacin da muke ciki ba lokaci mai daɗi bane. Kuma mun lura cewa gwamnati tana ta kokarinta ta gan cewa ta shawo kan wannan matsalolin, amma kin gani kaman abin da ake hura mar wuta ne. A waye gari yau dai a Najeriya a gan cewa babba da zai tashi danna yaro karami yana mar fiade ko yar mace ana mata fiade yano yar wata uku kaman wani bala'i ne ko ya soko mana a kasar nan. A waye gari yau ana fashi a kasar nan, wai baki saki kwanta a gida ba, wani yazo ya buga miki kofa a doke ki, yara suna makaranta a je makarantu a doke yara, ya zama yau ana wani abu wakin nafi, kin ga abin ya mana yawa ne.
Ita kuwa Hajara Fatu Salami daya cikin mata 'yan jaridu da ta halarci taron ta bayanin irin tashi-tashin hankula da rashin kwanciyar hankali da mata ke fuskanta, inda tace yanayin tsaron ya haifar da yunwa a ƙasa.
Ana kama matan mu, ana kashe yaran mu, ana kwashe su a ji a rufe su a wani wuri ana neman kudi a kansu, ana ce mishi kidnapping ko to masu gona ba su samu su je gona ba, kuma kin san mata ne mun fi yawa cikin gona. To yanzu akwai yunwa, da lokacin gona ban samu hanyar wanda za mu je gonan ba, don ana hana mu gona. In mu je cikin gonan mu za a zo a kwashe mu, ko a kwashe mu a kashe mazan mu a kwashe yaran mu, ana lalace su ana kwana da su ana musu banza kawai. To shi yasa mun zo na mun ce to mu taru mu nima gafara wurin Allah.
A lokacin da take nata nazari a wurin taron addu'o'in akan batun taɓarɓarewar tsaro, shugabar kungiyar Nigerian Women Elders Council Madam Chika Ibeneme ta ce akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya fito yawa ƙasa bayanin inda matsalar take, saboda mata sun tashi tsaye wajen taimakawa ƙasar da addu'o'i, kuma ta san Allah zai amsa addu'ar su.
The bloodshed in Nigeria is too much, so nobody will keep quiet. That is why we are here. We want our own dear president Muhammadu Buhari, whom we voted for 2015, to talk to us.
Ƙungiyar mata 'yan jaridu ta Najeriya ta janyo hankalin sauran masu ruwa da tsaki da su ƙara himmatuwa wajen bada tasu gudumawar wajen fargar da al'umma kan kyautata zamantakewa tsakanin dukkan 'yan ƙasa ba tare da la'akari da addini ko jinsi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin saurare shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Matsalar tsaro na ci gaba da ƙara ta'azzara a Najeriya, ta yadda manazarta ke ganin idan ba a hankalta ba za ta iya kasara ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ke kokarin shige makaɗi da rawa a dukkan sassan ƙasar, kama daga hare-haren ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabas, kashe-kashe da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a arewa maso yamma, farmaki kan 'yan arewa a yankin kudu maso yamma, da kuma hare-hare kan hukumomi da jami'an tsaro a yankin kudu maso kudu, har ma da ayyukan ta'addanci da ake ta'allakawa da ƙungiyar 'yan awarin kafa ƙasar Biafra da dai sauransu. Masu fashin baki dai na ganin lamarin na ƙara ƙamari, duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen daƙile matsalar wadda suka ta'allaka da rashin ingantaccen shugabanci. Sakataren watsa labarai na ƙungiyar dattawan arewa Dr. Hakim Baba Ahmed na daga cikin masu wannan ra'ayin, duk kuwa da cewa da hannunsu wajen kafa gwamnati mai ci yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari.
Akwai mutanen da suka fi son ya suka fi moriya da yaƙi da zama lahiya. Abinda Buhari ya gada kenan, shi kuma inda ya ƙara nashi laifin, shi tunda dai ya zo ya samu ya zama shugaban ƙasa sai ya ce to shikenan fa lillahi alhamdu. Duk wani abin da ya faru ba laifi na bane, laifin wani ne ko ko laifin wanda na ba aiki ne ko ko laifin wanda ba Buhari ba ya laifi. Shi yasa kwaɓakan banda ma Boko Haram ba a ƙasa ba karya ta ba, ba a yi maganin ta ba. Sai wasu kuma mugayen suka leƙa suka gani suka ce kai ƙofar Najeriya buɗe yake, ku zo mu shiga. Shi yasa kake ganin duk waɗannan irin abin, sannan ga cece ku ce ya tashi, ƙasa ta ruɗe, faɗa kawai ake da juna, maimakon mu zauna mu duba dukkanmu fa ruwa ɗaya ya buge mu, da mutanen arewa da mutanen yamma da mutanen kudu masu cewa Fulani na musu kaza mutu kafin bafin Latini ya fara zuwa gabas ko yamma da arewa ya fara bafin Latini mugu, ba duka ne suka zama mugaye ba. Yana katsina aka sace yara, yana katsina yana hutu aka sace yan makarantar kankara. Ko ya tsakko ma ya zo katsinan da kanshi daga daura ya zo ma ya ɗan zauna. Kabar gwamna ya yi ta abin shi. Ana gamawa da suka ga cewa a sha na iya zuwa makaranta a kwasa da yawa. Daga nan suka je Kagara, nan ma aka kwashi mutane. Me ya yi? Ana gama wannan aka je Zamfara aka kwashi yara. Shekaran jima an yi kashe-kashe a Zamfara. Me ya yi? Ya cire sai da aka shekara da shekaru ana cewa shugabannin sojojinka ba sun gaza sun yi kaza kaza kaza. Yaki daga baya zo ya cire su ya sa waɗansu daga cikin soja. Me ya canza? Idan da shugaban ƙasa Buhari ya damu da arewa, inda mu muka samu shi kura shi yanzu mu muka sa shi in zama shi Allah ya ba shi iko mulki, mu kuma muka samu shi kura, ai ba za a bar mu haka nan ba. Yanzu duk wannan faɗan da ake ta yi ana ta yi da Yarbawa a ce ƴan arewa kaza ƴan arewa kaza, ɗan arewa ya zama abin kyama a Najeriya, sai dai a kore mu a ture mu a yi mana kaza a zage mu. Da shugaban ƙasa ya kira gwamnoni ya kira kowa ya zo na ce waɗannan ba faɗan ku ba ne, mun san abin da ke kawo shi, ku ku yi kaza ni in yi kaza mu tare mu yi kaza. Me ya yi ba ya yin komai? A tsari fa tsari shugaban ƙasa fa shi yake da soja, shi ke da ɗan sanda, shi ke da ƴan binciken ƙasa, shi ke da iko ya kira kowa ya ce kai Allah don Annabi akwai matsala nan je kai kaza kai, ko bai ce ko dai ya bashi oda ko ya roƙe shi, amma ba ka zama ka kulle kanka a ɗaki ka ce matsala za ta yi maganin kanta, ba yiwuwa, ba yiwuwa. Shi yasa kake gani yanzu a nan hawa kawai ke mutane nawa ne yanzu cikin waɗanda aka ce suna yin waɗannan abubuwa? Mutane nawa ne za a ce maka yau an ce an kama bandit mai satar mutane ko kowane abu, an sa shi a kotu, kotu ta yi mashi shari'a, an kama shi an kai shi prison har saboda sauransu gani su bari? Mutane nawa ne tunda Buhari ya kai zama shugaban ƙasa ka gani an kama ɗan Boko Haram, an kama shi da laifi, an kai shi kotu, an yi mashi kaza, har an suke ina suke?
To sai dai duk da kasancewar gwamnatin tarayya ce ke da kaso mafi yawa na alhakin tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan ƙasa, Dr. Hakim Babu Ahmed na ganin su ma gwamnonin jihohi ya kamata su yi wata hoɓɓasa domin ceto al'ummominsu daga wannan uquba da ake ciki.
Gwamnoni su zauna yanzu su ƙara duba arewa, su duba yanayin wannan abubuwa da ke faruwa, amma akwai matakan da za su ɗauka cikin doka su ɗauka. Amma dai gaskiya fi sabilillahi soja ba zai iya tsare mu ba, ɗan sandan federal ba zai tsare mu ba. In wata ƴan sandan za a fito da ita ta arewa, in jihohi ne za a ce sai nasu, in za a tara jihohi uku ne su ce bari mu fito da shi. Amma gaskiya lokaci ya kai da za mu fara dubawa shi menene za mu iya yi mu kanmu.
To amma kuma a wata zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce shi da sauran takwarorinsa gwamnonin jihohin Najeriya sun sha ta yin ba da tasu gudunmuwa bakin nasu iko domin haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya wajen daƙile ƙalubalen tsaro. To amma kuma ya zargi gwamnatin shugaba Buhari da yin gaban kanta ba tare da ɗaukar shawarwarinsu ko haɗa hannu da su domin samun nasarar yaƙin ba.
Magana ta gaskiya, sha'anin tsaro idan ka kalli Najeriya gabaki ɗayanta, arewa maso gabas, arewa maso yamma da arewa ta tsakiya ya taɓarɓare. Ana ɗaukar mutane ba su ci ba su gani ba, ana satar mutane, ƴan bindiga daɗi suna shiga ƙauyuka ba ka san hawa ba, ba ka san sauka ba, su harbe ka har lafiya, kuma abin nan ƙaruwa yake. Idan ka je kudancin Najeriya ga su kuma irin nasu abin da ke faruwa. Kusan ƙasar ko ina sha'anin tsaro ya taɓarɓare. Mun yi ta zama da shugaban ƙasa mai girma, shugaban ƙasa muna ba shi shawarwari, kuma ni kaina mun zauna na ba shi shawarwari kuma da su kansu shugabannin jami'an tsaro na cewa akwai buƙatar na farko dai a sake salo na yadda ake wannan yakin da kuma yadda ake ƙoƙarin dawo da tsaro a cikin Najeriya. Na biyu, waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyanta ta aiki don aiki matakan da suke dauka ba sa biyan bukata wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ci suna yi na uku albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da kai gare su a kankari na hudu a kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi ƙarfin na abokan gaba kuma sun san su na biyar a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a ganmu da ni da ku a nan daga amurka ana iya ganin mu to me yasa kuma ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani ɗan ta'adda ya ɗauki mutum idan an san yadda za a yi a gan shi a bi shi a kama shi ba to idan an kawo na'urori an ba ma'aikatan jami'an tsaro za su yi amfani da shi a kai ƙarshen wannan matsala kamar yadda an bata abu na shida a tabbatar da cewa an zaɓulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo su sa su aikin nan jami'an tsaro sun karanta kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sa shi ya zama jami'in tsaro ni ba san ta ba sai ka je a mai ka sayo shi ba shi kan shi ɗan ƙasa ne yana nan ya ce ya yarda yana so a ba shi aikin nan misali a jihar Borno gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar Borno aikin soja aikin ɗan sanda aikin civil defense su zo su kare al'ummarsu meye wahala a ciki sannan na bakwai akwai sojoji da yawa waɗanda aka yi ritaya har yanzu suna da ƙarfi akwai 'yan sanda waɗanda aka yi ritaya akwai SSS akwai 'yan civil defense waɗanda sun yi ritaya amma suna da ƙarfi kuma za su iya su yi aiki kuma mun san dama ko wuta musamman soja sukan sa hannu cewa idan ta ɓaci za a dawo da kai ka dawo ka sa kaki ka je ka ci gaba da aiki me zai hana dawo da su gwamnati iyaka mu ba da shawara mun ba da shawara mun je mun zauna gaba da dukkan mutane da shi da sai ɗaya biyu da ba samu zuwa ba bisa ga uzuri wanda gwamnati bai samu zuwa ba mataimakin sa ya zo saboda haka wannan jiha an wakilce ta a gaban shugaban kasa mun zauna an yi maganganun nan kamar yadda nace jami'an tsaron shugabannin su muna zauna da su lokaci muna yi wannan maganganun su wasu suna faɗa a jarida kusan kowa a Najeriya ya faɗi ra'ayin shi akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya ba abu ne mai wahala a san menene matsala ba an san matsala ba
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cubayin rodeo doni da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyinna ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka
kuma da la'akai da na sanyin na to da haka ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
kungiyar Hamas ta Palestina ta faɗa jiya talata da daddare cewa ta harba ruhuki 130 zuwa Tel Aviv babban birnin ƙasar Isra'ila da wajen birnin a wani sabon tashin hankali tare da ƙasar Yahudawan babu rahoto kai tsaye na asara a babban tashin hankalin da ya barke tsakanin Isra'ilawa da Palestinawa 'yan shekarun baya-bayan nan rikicin ya ci gaba a kwana na biyu bayan rikice-rikicen sun taso kan wanda yake da iko da birnin Kudus da kokarin da Yahudawa 'yan kama wuri zauna na karbe ikon unguwanni da Laraba suke da iko da su an kuma rufe wasu makarantu a bangaren Isra'ila jiya talata a jiya talata hukumomiya India sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutane da aka gagawakin su a kogin Ganges ba jami'an jihar Bihar sun ce an gano gawaki 71 a ranar litinin din da ta gabata a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da Bihar ke cewa an gano gawaki wajen 100 wasunsu jiya talata yawan sojojin amurka yana raguwa a kasar afghanistan kamar yadda aka tsara a cewar masu shirin na sojojin na amurka kodayake sun ki faɗi ko nawa ne sojojin har yanzu suke kasar babbar rundunar sojojin amurka ta sanar jiya talata cewa ta kammala tsakanin kashi 6 zuwa 12 ciki na janye dakarun tare da kwashe kwatankwacin sama da jirgin saman daukan kayan 100 makare da kayayyaki daga Afghanistan yayin da ta ajiye wasu kayan aiki 1,800 da za a lalata.
Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya iyalan Alhaji Zakari mai wuya da Alhaji Tijjani Baba da ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulhalim Zakari mai wuya da Sadiya Tijjani Baba wadda za a yi a ranar Asabar 15 ga wannan watan Mayu a masallacin 'yan ƙasa a Bronx, New York. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Jude ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. Muna miƙa sakon barka da sallah ga ilahirin al'umman jamhuriyar Niger. Allah maimaita muna. Assalamu alaikum.